والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شا تكوس غوتا شا بي الحج كان شيكارا تدبو ديا dari hudu da 32 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da 14 ga watan 11 shekara ta 2011 al-lissafin turawa zamu ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma da muka saba muna gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala na sabuwar gandu yau zamu tashi a cikin suratul nisa darasi na 25 zamu kuma tashi ne akan aya ta 101 haka ne aya ta 101 ko to bismillah malam wa babu ne abu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما
Allah madaukakin sarki yana bayani ne a cikin wannan aya dangane da hijira yace wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira saboda Allah shine kalmar fi sabilillah ma'ana li ajlillah dan tabbatar da addinin Allah da kuma bin Allah yajid fil ardi muragaman kasiran wasa'a ai zai samu wurin komawa ko wurin juyawa mai yawa abinda ake nufi zai samu wajen kaura kalmar muragaman ana nufin mutahawwalan yatahawwalu ilai duk wanda ya nemi ya hijira zai samu wurin yin hijira din ko makanan mutazahzahan amma ya karahuhu mutum zai samu wuri yalwataccen wuri da Allah madaukakin sarki zai nisantar da shi ya bar inda baya so din kinan kasa ba a kuntace take ba tana da fadi in zaman Kano ya gagara sai ka tafi jigawa ko ba kuma ni ta mata gagara sai ka kara gaba kai bauchi in ita ma ta gagara ka yi yobe in ita ma ta gagara ka yi Maiduguri in ita ma ta gagara ka tsallaka Chadi daga can ka kara gaba ka ta tafiya shine muragaman kasiran wasa'a mutum zai samu wuri yalwatacce da zai iya tafiya wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kasiran wasa'a kada wani ya ce ai bai da inda zashi inna ardallahi wasi'a fa tuhajiru fiha ko to fassara wannan aya kenan muragaman kaseeran wasa'a fassara ta inna ardallahi wasi'a fa tuhajiru fiha kasa Allah tana da yalwa mai fadi ne ku tafi ku hijira wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, duk wanda ya fita daga gidansa yana mai hijira dan bin Allah da manzon Allah, da bin umarnin Allah da umarnin manzon Allah, ko komawa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya fita hijira dan Allah. Thumma yudrikul maut, kuma mutuwa ta riske shi, an tafi aikin alkhairi kuma mutuwa ta zo. Thumma yudrikul maut qabla bulughihi ila muhajirihi, mutuwa ta riske shi kafin ya isa inda ya tafi hijira din. Faqad waqa'a ajruhu ala Allah, haqiqa ladan sa ya wajaba ga Allah. Kalmar waqa'a tana nufin wajaba. Faqad waqa'a ajruhu ala Allah, faqad wajaba ajruhu ala Allah, saboda Allah ya wajabta wa kansa yayi masa falala bi ijabihi subhanahu wa ta'ala ala nafsihi fadlan minhu, falala daga gare shi cewa ga wanda hijira zai bashi lada. Wa kana Allah ghafurar rahima, lalle Allah madaukin sarki ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai ne. Wannan aya ita ce aya da take magana akan hijira, kuma take nuna mana falalar hijira. Hijira tana daukan ma'ana kamar haka: ko dai mutum ya bar wani gari da ake barna ya koma garin da ake bin Allah, ko kuma ya bar wani aiki mummuna ya koma aikin Allah, duk sunansa hijira. Kina akwai hijirar da zaka yi ka tashi daga garin da kake ka koma wani gari, sunanta hijira. Akwai kuma hijirar da zaka yi na barin wani mummunan aiki ka rinka aikata kyakkyawa, shi ma sunansa hijira. To kaga anan gurin, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a, wanda ya hijira saboda Allah ko ya fita dan Allah zai samu wuri da zai je ibada ya kusanci Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kasa mai fadi ce. Kamar tana nuna mana hijira na tashi daga garin da kake ka koma garin da ba naka ba, ko kuma garin da ake barna ka koma garin da ake ibada ake bin Allah tabaraka wa ta'ala. Da nan kuma yace duk wanda ya fita saboda Allah mutuwa ta riske shi, ladan sa ya tabbata. Akwai hadisi tabbatacce ne Imam Nawawi ya faɗa cikin Riyadus Salihin, wal hadithu sahih, hadisin da wani bawan Allah ya kashe mutane 99, yazo gurin wani bawan Allah ya tambaye shi cewa zai tuba, yace babu tuba a kanka, ya kashe shi ya kammala da shi da mutum na 100 kenan. Sai koma gurin wani malami ya tambaye shi, da ya tambaye shi sai ya ce masa, yawa man yahulu bainaka wa bainat tauba, wa zai hana ka tuba? Yace to ya zan yi na tuba, sai ya ce da shi ya hijira. Kaga ashe yana daga cikin hijira shine ka bar garin da kake barna, ko kai barna ka koma garin da zaka yi wa Allah bauta. Yace da shi ya hijira ya koma wani gari wanda ake yi wa Allah bauta, ya je ta yi wa Allah bauta. To kaga man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah kenan. To wannan bawan Allah yana cikin tafiya kamar yadda manzo Allah ya bada labari, da fa idan tasafa at-tariq, sai da rabin tafiya kawai sai mutuwa ta dauke shi. Kaga man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut, kaga wannan mutuwa ta same shi. Faqad waqa ajru ala Allah, ya fadi ya mutu, mala'iku suka zo suna rikici akan sa, mala'ikun rahama da na azaba, ko mala'ikan azaba da mala'ikan rahama. Allah ya turo wani mala'ika ya hukunci tsakanin su, yace a duba a ga ina gangan jikin sa yafi rinjayi, garin da zai tafi hijira ko garin da ibaro. Sai aka duba aka ga garin da zai tafi hijiran nan ne gangan jikin sa yafi rinjayi, shikenan kuma sai mala'ikan rahama ya dauke shi. Kaga faqad waqa'a ajruhu ala Allah, Allah ya karbi ladan sa kenan, falala ta tabbata gare shi. To shi ma duk wanda ya niyan alheri, ya niyan ya fada wani wuri na ibada kuma mutuwa ta riske shi, alhamdulillah Allah zai karbi ainihin wato hijirar da yi, kuma zai bashi lada. Allah ya bamu ikon yin hijira mu bar inda ake barna mu koma inda ake yi wa Allah bauta. To ita hijira din nan tana da kyau a yi ta, sai dai akwai lokacin da zaka duba kaga da yin hijirar taka da barin da yin hijirar da kuma zaman ka wanne yafi. Tabbas kana zaune wurin da yake ana barna, kamar yanzu wannan kasar tamu akwai tsiraici, akwai shan giya, akwai caca, akwai fashi, akwai wiwi, akwai shirka, akwai bid'a, duk wani abu na sako da ka sani a cikin wannan al'ummar ana yi. Akwai yan luwadi, akwai masu yanka mutum su ci su gasa su ci, akwai masu bautar wani Allah, akwai duka wani fasad da ka sani. Kuma a goyi bayan luwadin tun daga shi yanzu kun jima ana a majalisa ma saboda lalacewar ƙasa ta lalace. A majalisa ana tattaunawa akan yiwuwar azantarwa mutane mace ta aure mace auren jinsi, ko ba karanta a jarida ba ku ji ana faɗa a kafafen watsa labarai mace ta aure mace namiji a aure namiji, saboda kullum sun mai da mutane ƙasa ce ta maguzawa, kamar kai ka ce ba musulmi a ƙasar. Wasu masu zaƙin baki masu fele ƴan katsuro ƴan fitina suka je suka gabatar da motion din, kuma so suke a sa musu hannu. Na karanta ma a jarida ma har ma ɗaya daga cikin masu gabatar da paper ta cewa suna goyon bayan ma fashewa ma da kuka ma ma suka yi kuka shabe-shabe wai an maida su ƴan gudun hijira a ƙasarsu da suke da ƴanci, wai Najeriya babu ba ƴancin ɗan adam. Sun yi wannan ne don su jawo hankalin wannan manyan arna na duniya da suke yawo akan freedom, human rights, wanda human rights din nasu na ƙarya ne. Human rights din su akan arna yake karewa. In an cuci musulmi ba sa magana human rights, duk kashe musulmi da aka yi ajiyar ba su yi magana human rights ba, wanda aka yi lunchen dam ba su yi magana human rights ba, wanda ake ta yi duk ana ta kashe bayan Allah kullum. Ga wanda ake a Palestine Isra'ila suke yi duk ba su yi magana ba. To waɗannan nam saman shekara 40 kullum sai an kashe mutum kullum, ko je innan naga an kashe wasu kullum, an kwace musu ƙasa, an kwace musu rundama. Kaga wannan shine in dai da gaske ne human rights din, to sai a magana can ba za su yi ba shiru kake ji, saboda sun rena mutane hankali. To suna yin wannan dan su jawo hankalin su zo su yi magana, lalle a sa hannu. Kuma daman jami'an Najeriya matsorata ne da kasar, duk wata kasa ma da kasa ne, kuma mun lalace wata da ta danyi barazana za a yi kaza sa hannu za su yi. Yanzu Birtaniya ne ta yi magana cewa fa lallai in fa ba a sa hannu akan halatta mace ta auri mace, namiji auri namiji ba fa, to gaskiya Najeriya za ta nantsa kudarta, kuma za a janye tallafin da ake mata. Dan Allah ku janye har abada duk abin da Birtaniya ko Amerika ko Ingila suke bawa Najeriya su janye. Yau arziki ma suka fi mu ne, Amerika ta fi mu arziki ne, ban da ma Allah ya jarrabe mu da beraye da gafiyoyi, ai ba su fi mu arziki ba, ko sun fi mu? Mu da muke da fetur har wani arziki a duniya zai zo ya mana ya ce mana ya mana gashi nan muna da fetur, su ko Amerika ba su da fetur? Kun fetur shine arzikin duniya, muna da gwalagwalai, muna da kaza, wasu arziki ma ba a ma fara tonowa ba. An yi wato ai shugaban kasar Ghana ai is reasonable somebody, ya san me yake yi. Duk shugaban kasar da ya san me yake yi zai ma saurari wannan zancen banzan. To amma ya ka kawo mutanen kasar da ba san me suke yi ba, shi ne ma za a kawo. Ai tsabar rainin wayo ne ma har a kawo majalisa ana tattauna wannan matsalar. Ina intelligence, ina yan boko mu wayayyu wanda suka san duniya da wayewa, kuna ina? Kuma an yi karatun farko, an yi karatu na kaza, watakila abin nan haka aka zo aka tabbatar wa mutane, aka kakaba wa mutane wannan sex education, sex duwama ilimin jima'i, kona wa mutane ya za a yi jima'i namiji abin nan. Haka yanzu aka tabbatar wa mutane a primary ana karantar da yara, a secondary junior ana karantar da yayan. Kuma ɗan majalisar suka ɗauki hannu suka saka waɗannan wanda kuke ta ihu a gari, kuna mannan hotonsu, in sun je can Abuja ba sa tuno ku, ko ba sa tuna addinin ku. to kaga gaskiya kasar da ake wannan ya cancanta ya hijira yi barnan ta isa fasadi ya yawa to amma kullun abin da malamai suke fada shine yayin da ni ne hijira kai ma kai hijira wancan ma ya hijira da ni da kai da zamu hijira ba mu da yawa ko ba ka bane to sauran al'umma wa zai karantar da su addini ha to wanda mu tafi a haka din alalacin ana cikin barnan da ana istighfari ana tawazi ana tawayar da kai ba sharadi ne ni yanzu a zamani na sai an yi hijira ni a lokaci na batun da ni malami ne mai wa'azi a gurin ku ko kuma ba sharadi ne a lokaci na sai an yi jihadi ba amma nayi iya abin da zan yi in Allah ya kawo yiwuwar abin yanzu a zamani na fa nema in bai kawo ba in tafi in ba da kujera wani zo ya hau ya dora ya zamanto kada da mu bari babu wani sauti da yake fita yake cewa abi Allah abi manzon Allah kamar yadda duk muka tattara muka ce bari mu tafi mu yi hijira mu bar kasar ko mu bar inda muke mu koma wani daji mu zauna to wannan al'umma wa zai musallar juma'a wa zai musuwaji shikenan shedan sai ya zama malamin su ko kuma masu barna an ba su dama su sake dan yanzu makarnata ba sa samun sake saboda malamai akwai malamai a cikin al'umma da an yi kiris suka ji labari sai sun gaya mutane cewa wani abu ba daidai bane to yaya kake ganin in malaman sun fita gaba daya duk mutanen kirkin sun fita gaba daya ko ba za a daina rayuwar ba saboda kai kaga babu hikima a ciki wani zai ce eh kaje to ka kafa daula a can kafa daulan ba haka ake kafa daula ba tana akwai mutatallabat akwai abubuwa da yawa da ake bukata kafin daula ta kafu kuma da ka tafi kai hasaran wannan al'umma ai gwanda ka kira su kai da'awa ko ko manzon Allah kafin ya hijira ba yana cikin maka ba ban sani ko kuna fahimta na ai yana cikin maka din ana bauta gumaka yana cikin maka ana shan giya yana cikin maka ana ta'addanci yana cikin maka ana kaza mai yasa bai hijira ba saboda lokacin yayi hijiran bai yi ba karfin yayi hijiran bai yi ba kuma ubangiji bai umarce shi da yayi ba to kai ma yanzu kaga lokacin kai hijirar bai yi ba saboda al'umma tana buƙatar a sanar da ita Allah a tsayar mata da hujja tukunna to gaggawa a cikin addini ko gaggawa a cikin irin wannan abubuwa zai iya kawo mana matsala a tafiyar mu a da'awar mu a aqidar mu dan haka mu yi hakuri mu gyara mazinacin cikin mu gyara shi ya daina zina mun ci riba musulmi da yake da'awar musulunci baya sallah a gyara shi ya fi a tafi a bashi an ci riba mai cin riba a cikin mu mai masa wazi ya daina cin riba ya zama musulmi kirki mun ci riba akan mu tafi mu bashi ya daina halaka shedan ya zama shine direban motarsa azzalimin shugaba a cikin mu mai kokari mai tawazi ya gane adalci ya gane gaskiya ya san hanyar Allah ya dawo shugaba adali mun ci riba akan mu tafi mu bashi ya tabarna yayi ta zalunci akan ƴaƴan mu da jikokin mu ban sani ba ko kun fahimce ni da haka ashe ita kanta hijira din akan duba a iya yin ta yanzu ko ba za a yi ta ba Allah ya ganar da mu Allah kuma ya samu dace to sai Allah ya ce mi
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
بيان الله مدوكين سيكي هاي مغانا كما أكن هجرة سيكم ايداوي كي مغانا akan abin da ya shafi kasaru a sallah Allah ce wa idza darabtum fil ardi idan kun yi tafiya a bayan kasa ai safartum fil bilad kalmar darb ana nufin as-safaru kamar yadda Allah ce alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard kalmar wa akharuna yadribuna fil ardh tana huwa akharuna yusafiruna fil ardh yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah daka idan kun yi tafiya a bayan kasa fa laysa alaikum junahun an taksuru min as-sala ba laifi gare ku wato za ku yi kasaru sai ku yi kasaru kalmar taksuru min as-sala yani tukhaffifu fiha ku sauƙaƙa sallah raka'a hudu ku mai da ita biyu kuma ita kasaru ana yin ta ne kun sallah mai raka'a hudu ta koma nawa ta koma biyu duk sallar da bata kai raka'a hudu ba ba mata kasaru tukhaffifu fiha ku sauƙaƙa ta ini bi an tuj'ala ar-ruba'iyya sunaiyya sanya mai raka'a hudu ta zama mai raka'a biyu wannan shine abin da jumhurin malamai suka fahimta akan wannan aya din in khiftum yace in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoran kafirai za su fitine ku kun ji tsoran fitinar kafirai cutar da su cutar da ku da za su yi Allah ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lallai kafirai sun zamanto wato abokanan gaba ne mabayyana gare ku kaji wannan ayat Allah ce innal kafirina lallai kafiri kuma lallai kafirai sai kawo inna da nunu tawkidu saqila inna lallai tabbas al kafirin kafirai arna kanu lakum aduwwan mubina maqiya ne gare ku kafiri maqiyin musulmi ne koda wani ya ce ko masoyanka ne ƙarya yake tunda qur'ani ya ce maqiya ne gare ku Allah ce la tattakhidu ya alladhina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq Allah ya ce aduwi wa aduwakum maqiyana ne ko maqiyanku lalle kafirai maqiya ne gare ku wai yana da cewa aqida ne ka fahimta cewa kafiri maqi ne gare ku da ka duk wanda yake maqi ne gare ka sai ka san ya zaka zauna da shi ba wai zaka sake jiki ka bashi sirrin ka ba ko ka sake jiki ka fifita kafiri akan musulmi ka dauki kafiri wanda Qur'ani yace innal kafirina kafiri ba duk kafiri ne da na Najeriya da na Kudu da na Arewa da na America da na Ingila da su Abu Jahl da su Fir'aun da su ai duk sunan su kafirai kuma lemar su daya Qur'anin da kai imani da shi yace maqiya ne gare ka amma ka zo saboda wani abu na duniya ka fifita kafiri akan musulmi saboda wata demokradiya wanda Allah bai san da ita ba manzon Allah bai san da ita ba da wata manufa ta rayuwar duniya kurum kaga mutum yana yaban arni ya fifita arni ya fito ya ce shi gwanda arni akan musulmi to ya za ku yi da irin waɗannan ayoyi na sha gaya muku ina maimaita muku a cikin maganganuna mu fa musulmi ne muna da addini kuma muna da littafin da yake jagorantar mu idan dai har mun yi imani da abin da littafin mu yake gaya mana to bai kamata wata hada-hada ta duniya ta samu manta wata aya daga cikin ayoyi da alqurani yayi mana bayani ba dole ne musulmin kware ko ina yake yana da aqidarsa ya kamata ku fahimci wannan 50-50 raba kafa yau kana can muna tare da kai a masallaci amma an kafa ta kana can cikin adaullah kaifi da yake so fahimci wannan da kyau saboda alwala'u wal bara' aqida ne alwala nuna kauna da soyayya ga mumini dan uwanka musulmi dole ne wal bara albara barranta da duk makin Allah shi kafirin ba wai gangan jikin sa ne ba a so ba ba wai saboda sunan sa wani wani ba aqida sa ita ce ba a so yau yana zuwa yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sara musliman ya zama musulmi kuma ya zama dan uwanka shikenan shi din dai wannan mutumin ashe ba wai gangan jikin sa ake kiba ko garin sa ko sufar sa ko kasar sa ko bangaren sa ko na makamancin wannan kuma ba abun mamaki bane mu alhamdulillah in Allah baka imani ya baka idan da Qur'ani ka gode zaka ne aikace yanzu menene zai nuna mana gaskiyar wannan abu bayan cewa ita gaskiyar gaskiya ne yau da gobe ta nuna mana rayuwar mu ta Najeriya kullum ba mu tsallaka Niger ko Chad ko wata ƙasa ko America ko Ingila ba rayuwar mu ta Najeriya da kafiran Najeriya kullum ya nuna mana mutanen nan muƙiyan mu ne kuma ba su son mu amma mu kuma muna son su dan haka Qur'ani ya ce ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum da Allah ka ji Qur'ani ga kuna waɗannan kuna son su amma su ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ba sa son ku amma ku kuna son su yanzu arnan Niger Delta arnan Bayelsa da suka koro musulmi na so in zo muku da takardar na manta ta ne in karanta muku ji irin lafuzan da aka yi amfani da su wallahi yau da wani musulmi ne a Najeriya ya rubuta wannan takarda kana ji na ku na rantsi da Allah in aka kama shi aka rinka daure shi aka rinka azabtar da shi ya wuce tunaninka kuma mu a cikin mutanen mu su za su taimaka a kama wannan mutumin kuma ai Allah wadarai da abin da ya faɗa a cikin musulmin wallahi in ka ji lafuzan da suke amfani da shi ba kyau cewa suke yi wa musulmi in ba ku san mu ba za ku dandana kudar ku mu yaki mun san yaki kuma ku taba muku testing din mu ku gani ku ga tashin hankali wannan arnan gurin wannan bayansa ba arnan nan suka ce kuma duk musulmi ya tattara ya fita ya ba su guri kuma in mutum bai fita ba duk abin da ya same shi ya jiyo kuma suka sa sunan suka sa addressin su kuma takardar suka aika ta ga sarkin musulmi direct kuma an kai masa kuma jaridu suka buga ina da ita a cikin Daily Trust ina da ainihin takardar daga wallahi daga Niger Delta aka turo min ita yan uwa da aka ba su takardar da dumi-dumin ta photocopy ta aka yi aka kawo tana nan amma shiru kake ji ko mutane suna ta fita suna tattara kaya muku ga munan da yan Niger Delta yan Jos yan ina ne yan kudancin wane ne duk ga su muna tare da su sun ma fi mu wa kudi da arziki a garin anan Kano din ma suna nan muna tare da su ba wanda yace da su kara ba kai saka daga musu ba kuma yanzu wannan wani yazo ya bude baki saboda ya rena mutane wayo ce wai musulmi su ne wai yan ta'adda yan neman ta da zaune tsaye arna nawa muke da su a cikin mu a tsakiyar mu a nan Kano arne sai zo tsakiyar musulmi saboda tsabar aminci ya bude chemist kuma yana tsakiye ku ya san sirrin ku ya san shigen ku da fitan ku ya san matan ku ya san yayan ku ya san komai iya tsakiyar ku arne ya za ta zo cikin tsakiyar musulmi tana toye kosai kuma tana aikin ta dan ba haka kawai take zaune ba saboda mu muna da karamci kuma muna da sakin fuska kuma muna da mutunci mun san ya kamata yanzu in arnan Najeriya yana da hankali har ya isa ya bude baki wai ya ce wai zai kore wani musulmi wai a wani bangare na Najeriya wai ya kore shi ya fito ku yanzu ana kora ai kashin ku ya bushe ku da talaucin kasar nan kaman ku aka rubuto wa shi ko kofa ne in yazo service nan garin Kano baya komawa ko jigawa ko ne baya komawa da kunne na a radio na ji akwai arnan da suka zo nan kofas ne gwamnatin Kano ta kira su girma su mutunta su a radio aka dauke su a television aka dauke su kofas ne anan ni na ji da kunne na kuma na gani ma a television inda muna nuna bambanci akwai arnan da zai zo na garin nan to ina jama'an tsaro ina yan SSS yan rubuta rahoto ana tada hankali kuna ina kuma mai shugaban kasan yace kuma su musulmin da ake takwaran sayan suna ta fitowa aka firgitar da su to su ba su yi ce su zauna a kasar shikenan fa an kore su shikenan suna ta gudun hijira suna dawowa kuma haka abun yake kawai shikenan kawai wallahi muna gaya muku wannan dan ku rinka lura da injustice da rashin adalci da ake a kasar nan da zalunci kuma da rudewar kwakwalwa da kidahumanci na wasu daga cikin jami'anmu ko jagororinmu wanda ba sa tunani ma Allah ina jin ba su da tunani ma magana ma bai yanzu shi sarkin musulmin da aka bashi wannan takardar ni ina da ita directly aka sa tu shi zuwa gare shi har yanzu ne ban sani ba ko yayi magana ban ji ya mai da martani akan takardar ba yace ko Allah ya ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, lalle kafirai makiya ne gare ku masu bayyana kiyayya. Kuma wannan din haka ne gaskiya ne, kuma mun yadda wallahi ba mu shakka akan wannan abadan. Kuma wannan ita ce aqida ku yadda, amma addinin mu ya umarce mu da mu zauna lafiya kuma mu yi kasuwanci da kafirai ko mu taimake su ma, ko addinin mu ya ce mu yi wannan. Amma ciwon shine a doke ka, a hana ka kuka, kuma wani ya zo ya cuce ka, kuma a juya abin a ce kuma kai kai. Yanzu wannan ta'addancin da arna suka yi a Jos suka yi ta yanka mutane, aka yi ta daddatsa dan adam a Najeriya fa a wannan shekara, sallar Idi fa bana sallar Idin karamar sallah fa an yi abin da a tarihi ba taɓa yinsa ba. Arnan Jos suka kashe musulmi, suka kona su, suka kona mota ta fi 300. Bayan sun kona mutumin ko mutanen, suka bashi giya, suka tiltila masa giya, suka kuma sa mai giya a konannen hannun fa, gawar konanne aka bata giya tana rike da shi. Bayan wannan kuma suka gasa, bayan sun gasa suka yanka, suka kuma ci, suka cire hanta dan adam musulmi da ya azumi 29 ya je sallar Idi, arna suka kama shi suka gasa shi da ƴaƴansa da matansa da iyalansa, bai zubar wa kowa ba, bai zagi kowa ba, suka gasa mutane, suka gasa musulmi, suka ci musulmi, suka ci nama musulmi, aka haska aka gani mutane duk suna da ciya wayarsu, kuma yan jarida sun gani, yan jami'an tsaro duk kowa ya gani. Ko bai komai ba, kaskanci ya kai iyaka, a kashe ka, a yanka ka, a kona ka, a gasa naman ka a ci, kuma a ɗebe dukiyar ka. Kuma da aka zo nan babu sallah, kuma aka ce su musulmin kar wanda ya je sallar Idi a wurin da aka yi wannan abu ba za a yi sallar Idi ba, saboda su jami'an tsaron ba za su iya tsare musulmin ba. Ba a tura bataliyoyi Najeriya gaba ɗaya a tura su a ji a ce sai sun yi sallar Idin a wurin, a ga wani tsagera da zai zo hana a yi Idin, shi ne maganin tsageri. Amma tsageri ya yi tsageranci, kuma an gyale shi, kuma ma an abin nan, wannan shi ne abin da ke faruwa. To wannan shi ne innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, kaskancin musulmin Najeriya duk da yawansu 80% fa malam, 80% musulmi ne a Najeriya, amma a gasa ka, a cinye ka, a toye ka, baka da wani jami'i, ba mu ji wani jami'i a majalisa ya fito ya ce yayi Allah wadarai da wannan ba, babu. Wallahi ni da kaina mun raba kasa dinnan, mun kai wa manya da yawa, ni da hannuna mun tura a kai wa manyan mutane da yawa, har yanzu muna kai, za mu kai musu gani kafin ma ina jin mu gani, su sun riga sun gani. Babu wani jami'i cikin jami'an mu wanda ya tafi Abuja, ko wanda yake nan, ko na nan din su hadu wata state, wata jiha ta arewa, ko wani gwamna cikin gwamnoni na arewa ya ce yayi Allah wadarai da abinda Arnan Plato suka yi musulmi, ba wanda yi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah raba mu da wannan da'af. To amma dama annabi ya faɗa, idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum biz zar' wa akhadhtum aznab al baqar wa taraktum al jihada fi sabilillah sallallahu alaykum zullan لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. او روايه وانزل كو ونزع كما قال او كما قال عليه الصلاه والسلام المهابه منكم في صدور عدوكم. الله زي تشري كرجنكم ازكاتن ابوكان غابنكم زاس باس اجن دورنكم. In kuka kama noma, kuka kama kasuwanci da riba, kuka kama kiwo wadannan suye suka dame ku kasuwanci ku tara kudi riba halal bai dame ku ba noma tara arziki shine a gaban ku kuka bar jihadi saboda Allah ba ku iya ma magana jihadin ba za ku iya yi ba manzo Allah ce Allah zai sa muku kaskanci sallallahu alaikum zullan Allah zai dora muku kaskanci da wulakantuwa kuma za a cire kwarjinin ku a zakatan abokanan gaban ku kuma Allah ba zai dauke muku wannan ba sai kun koma addinin ku na gaskiya sai kun koma me addinin ku na gaskiya hatta tarji'oi ila dinikum to me magani me solution ma huwa al'ilaj arruju'a ila ad-din wannan addinin dai da aka yi mai rikon sakainar kashin addinin dai da ake yanka ka saboda shi addinin da ake soya ka a cinye ka saboda shi sai ka koma ka rike shi kai din nan da nake ma magana wallahi bai gagara ba wata ran ka fada hannun irin waɗannan mutanen ko a kasar su ko a geban wani bangare nasu wallahi su gashe ka su cinye ka tas saboda ba wata dokar da za ta hana su yau da wani musulmi ne yayi wa wani a nan garin a ce yau wani musulmi ko wani sun kungiya musulmi suka yi wa wani ko suka yi wasu kafirai a nan garin ko a nan arewa kai wannan oh ai ina din daga America sai an ta saukar da jirage wato ko Isra'ila rashin mutuncin da Isra'ila suke yi wa Falastinawa wallahi ba a taba duniya ba a duniya rashin mutunci sai kai abin ma hankalinka bai zai dauka ba Isra'ila wallahi abin da suke yi wa Falastinawa wallahi bai kai abin da aka yi arnan jas suke yi wa musulmin Najeriya ba musulmin jas ba Allah ya rufa asiri. Mu koma kan ayar. Wa idza darabtum fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati ko ana magana ne akan kasar. To amma a cikin ayar in kun lura sai yace in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Za ku yi kasar in kuna jin tsoron fitinar kafirai. Wasu malamai suka ce a ashe kenan kasar ba a yin ta sai in ana jin tsoron kafirai. Suka ce ai asalin asaru in kana jin tsoron kafirai ne zaka yi kasaru to anan abinda malamai suka faɗa Allah musu rahama shine wannan aya din ta fita ne kharajat makhrajal ghalibi mana lokacin da aya ta sauka lokaci ne da ake ta yaki da jihadi musulmi sun je can ana jihadi in sun je nan za a kai musu farmaki in sun je kaza to a daidai wannan lokacin aya ta sauka sai ya dace da halin da suke ciki kasarun ta sauka kuma ga halin da musulmi suke ciki to sai aka halatta yin kasar ta dalilin wannan sababin to kuma bayan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma aikace ya fadada ayar ya nuna cewa ba sai ko in kuna jin tsoron kafirai ko yakar ku da kafirai suke ba za ku yi kasar ba a'a ko da ana zaman lafiya lafiya limis ba laifi za a iya yin wato kasar kamar yadda يعلى ابن أمية يتنبي عمر دان خطاب الله قال مسيد دان قني دوانا آية رفضان الله فليس عليكم جناهنا أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا سيئتي تقوم أغاش أنت يا كسر كما أنت أنا جنت وران فتنة كافرين تو ينزمنا زمن الله في آيازائي وقد أمن الناس يتي يا عمر غاش متان اسنا تكين أمنش sai Umar dan Khattab sai yake ce ajibtu mimma ajibta minhu wallahi ni ma nayi mamaki irin abin da kai mamaki a kansa fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an zalika Umar yace sai take ni tambaye annabi akan wannan ya rasulullah gashi aya ta ce in ana jin tsoron kafirai to kuma amma yanzu gashi aminan nas mutane suna cikin aminci daga nan zuwa Kaduna daga nan zuwa ina ko ina zaka je baka jin tsoron komai to yaya za a yi kasar ko ba za a yi ba sai manzo Allah ya ce sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu ai wannan wata sadaka ne wata rahusa ne yin kasaru sadaka ce rahusa ce Allah ibaku da haka ku karbi sadakar ubangiji kenan wannan ya warkar da kai ba sai ana jin tsoro ba za a yi ainihin kasaru akwai riwaya ta Anas bin Malik yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan riwaya da na faɗa ta Muslim ce, wannan riwaya kuma da zan faɗa ta biyu ta Bukhari ce. Anas bin Malik yake cewa mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Madina zuwa garin Makka. Yace fa kana yusalli raka'ataini raka'ataini, manzon Allah raka'a biyu biyu yake yi, in an zo in yazo sallah azhar ko al'asr ko isha raka'a biyu. Yace haka muka yi tai hatta raja'na ila al-Madina, har sai da muka dawo Madina. Mai riwaya yake ce da shi a qultu aqamtum bi makkata shay'an, sai mai riwaya yace da Anas a Makkan kun dan dade ne, kun yi wasu kwanaki ne? Sai shi Anas yake cewa aqamna biha asharan, kwanan mu goma muka tafi har muka dawo Annabi yana kasaru. Kaga wannan hadisin riwayar Bukhari ne, yana daga cikin dalilan da suka nuna cewa ashe kasaru ba wai sai in kwana hudu kawai zaka yi kasaru ba, ko kwana nawa zaka yi shine zance mafi inganci. Duk tafiyar da kai kana tunanin gobe zaka dawo, jibi zaka dawo, kana ba zama zaka yi ba, baka je da niyan zama ba, to zaka yi ta kasaru ko wata biyu ko wata uku ne. Wannan shine rajihin magana cikin maganganun malamai, saboda akwai ka san malaman fiqh Allah musu rahama waɗanda suka ce kasaru da kwana nawa ne, kwana hudu. To kaga wannan hadisin na Bukhari ne, Anas yace kwanan mu goma, kaga ashe waccan maganan wannan ya goge ta kenan. Kwanan mu goma, da haka dan mutum ya tafiya kwana goma, kwana 20, 30 zai ta yin kasaru. Sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu, ku karbi sadakar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Akwai hadisi Abdullahi dan Umar shi ma yace nayi sallah sallaitu ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini wa Abi Bakr wa Umar wa Usman sadran min imaratihi thumma atamma, dai sallah tare da Abu da manzo Allah raka'a biyu, da Abu Bakar ma haka, da Umar ma, da Usman a farkon ainihin wato shugabancin sa, daga baya kuma yazo yana cika sallah. Wannan riwayar Imam al-Bukhari da Muslim ne, da kuma wata riwaya ta Abdurrahman ibn Yazid yace Usman ibn Affan ya mana sallah a mina raka'a hudu. Wannan shine magana Abdullahi dan Umar cewa Usman ya cika sallah. An yi tafiya, kaga dai an ce ma Annabi da yaje raka'a nawa yake? Biyu. To shi Usman saboda wani uzuri da dalili sai yake cika ainihin wato sallah din, ya mai da ita raka'a hudu. Sai aka cewa Abdullahi dan Abbas, to kai kuma gashi ku kuma kuna raka'a biyu, gashi Usman ya zo ya cika. Kawai sai Abdullahi dan Mas'ud sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yace Usman ya cika raka'a hudu? Aka ce kwarai. Yace to ni ina gaya muku sallaitu ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bi mina rak'atain, amina din da Usman ya cika muku raka'a hudu, ni nayi da manzon Allah raka'a biyu. Wa sallaitu ma Abi Bakr bi mina rak'atain, da Abu Bakar ma nayi raka'a biyu. Wa sallaitu ma Umar ibn al-Khattab bi mina rak'atain, haka zamanin Umar ma raka'a biyu ne. Yace falaita hadhi min arba'i raka'ati raka'atani mutaqabbalatan, yace wallahi kai to na ni da na so a ce da raka'a hudun nan da nayi gwanda in yi raka'a biyu karbabbu shi fa alkhairi, in zo in yi raka'a hudu da Allahu a'lamu. Kaga wannan yana nuna mana cewa ashe shahadin sayyidina Usman ne, ko ba ku bayyanta ba? Kuma malamai sun yi bayani uzuri ne yasa, dalili yasa ya cika, da yayin mutane da ake tare da su akwai waɗanda ba sa yin kasar, akwai ga sunan dalilai, ba shine zamu tattauna yanzu akai ba. To waɗannan hadisai gaba ɗaya suna nuna mana akan cewa ashe lalle kasaru din ba sharadi ne sai ana jin tsoron abokan gaba ba. Yanzu Amina da Abubakar da Umar da Usmanu da ko kuma da Abubakar da Umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tayin raka'a biyu a tafiyar su da dawowan su gaba ɗaya, akwai wani tsoro da aka faɗa? Babu. Kaga kenan ya halatta zaka iya yin kasaru din ba sai kana jin ainihin wato tsoron abokan gaba ba. Ina fata na fahimta. Yawwa. Sannan ita kanta kasarun akwai waɗanda suke cewa ai kasaru ana yin ta ne in tafiya ce wacce take ta bin Allah, amma tafiyar sabon Allah ba a yin kasaru, haka wasu malamai suka faɗa, amma babu hujja akan wannan, babu dalili akan wannan. Kowace tafiya in dai zaka yi ta zaka iya yin kasaru, kowace tafiya ne, ba sharadi ne sai tafiya ce ta bin Allah ba. Dan kuwa dalili karara bai fito ya nuna cewa sai in tafiya ce ta bin Allah ba, ba dama kai musulmi ne dai ba kafiri bane to saban Allah ka daban na tafiyar da kai kuma rahusa da aka yi kuma daban saboda riwaya ma da tazo tana na Aisha tace asalin fa sallah ma asalin sallah ta tafiya ma asali ma da Allah ya saukar da ita ma raka'a biyu ne kurin kana fara tafiya automatically sallah ta zama raka'a biyu tace qirrat lokacin da aka zo tabbatar da sallah qirrat fi safari raka'atani wa utimmat fi al-hadar idan an dawo zaman gida sai aka ƙara biyu amma in ana tafiya ne to ta dawo raka'a biyu to da wannan hadisin ne ma malamai da yawa suka tafi cewa ita kasaru fa azima ce me azima wajibi ce dole ne kawai in dai kai tafiya kurin kasaru automatically sallar kana fara tafiya ta zama kasaru kenan mutum ma ka cika sallah ma bata taso ba haka wasu malamai suka faɗa to wasu kuma suka ce a'a ba gashi annabi ya ce sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum sadaka ce to sadaka ko a ce dole ba sani ko kun gane yanzu ba mun karanta annabi ya ce sadaka bane an ba ku sadaka ne ku karbi sadakar Allah to yaya sadaka za ta zama dole a ce dole sai ka karbi sadaka sai suka ce a'a ba dole bane ala ayi hal zance mafi inganci abin da yafi dacewa ka ci kai kasaru amma in dalilin cikawa ya samu kamar misalin ka bi masallaci da suke cika sallah kana kasaru sai ka je ka bi jami'i to sai ka cika sallah kamar yadda su ma mutane din suke ainihin wato cikawa kuma ita wannan kasar din halal ne bi ijma'in ulama ba wanda yace a cikin malamai a duniya ba wanda yace kasaru haramun ne kun bayyance ni yawa ba wanda yace haramun ne sai dai kawai cikawa ko kuma yin kasaru din kamar yadda na gaya muku wasu sun tafi wajibi ne Abdullahi dan Umar a Umar dan Khattab yana da cikin masra'in cewa dole ne kasaru haka Ali da Abdullahi dan Umar da Jabir da Abdullahi dan Abbas duk da Imam al-Hasan al-Basri da Umar ibn Abdul Aziz da Imam Qatada suka ce wajibi ne kuma wasu malaman suka ce wannan shine ma ra'ayin Imam Malik yana da wannan ra'ayi din na wajibi ne a kasaru saboda hadisin nan na Aisha shine dogaran su As-salatu awwalu ma furidat rak'ataini wa qirrat salatu safar wa utimmat salatu al-hadar hadisi ingantacce riwayar Bukhari da Muslim wasu kuma suka ce a bali fi aiya cika sallah din wannan shine ra'ayin Usman ibn Affan ko ba ka bane kun ji ya cika ko to ra'ayin sa ne cewa a cika sallah kuma akwai dan uwansa Sa'd ibn Abi Waqqas sahabi shi ma yana da ra'ayin a iya cika sallah in an yi tafiya kuma har Imam Shafi'i ma yana da wannan ra'ayi yace in sha'a atamma in mutum yayi tafiya ya ga dama ya cika wa in sha'a qasara in kuma ya ga dama ya kasaru in ji wa Shafi'i amma sai yace wal qasru afdalu shi ma Shafi'i din sai yace yin kasaru shi yafi akan a cika sallah din an sani ko yan uwa dai suna tare da insha Allah an tambayina na Aisha take cewa kullu zalika fa qad fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk annabi yayi sallallahu alaihi wasallam qasara salata wa atamma ya cika sallah kuma wata ran ya cika sallah kuma ya me ya yi kasaru wata ran wannan hadisi Imam Shafi'i ya fidda shi da Imam Ad-Darqutni amma wasu malamai sun dan taba hadisin sun ce akwai ta cewa kai ko da yake ne wasu sun ce isnadin sa mai kyau ne haka Imam Al-Baghawi ya fidda shi a cikin sharh sunna kuma zahirin alqur'ani ayar da take gaban mu ku lura Allah ya ce falisa alaikum junahun kaga wannan kalmar falisa alaikum junahun an taksuru min as-salah ai tana nuna ba dole bane ba laifi a gare ku na abin da kace ba laifi kai kaza kaga wannan yana nuna ba wajibi bane kenan la junaha wannan ana amfani da kalmar la junaha a larabci fi rukhasi wajen bayanin rahusa ba wai abin da yake lafi ma ya kunu hatman ba kan abin da yake wajibi ba kun fahimci wannan yawa to wannan kenan sannan an ruwaito daga Abdullahi dan Umar yake cewa ni an tambaya ne maganar nafila shi yaya mai kasaru zai nafila yace in dai har zan yi nafila na yi kasaru ne mai da raka'a hudu ta zama biyu in zan yi nafila to ai wannan cika ni hudu ko ba gane ba kenan shi a ra'ayin sa in dai kana kasar ba wannan nafila to farillan ma an rage ma ita mene nafila kuma da ka nafilfili a tafiya ba ba su da ƙarfi sosai amma an samu riwaya daga salafus salih suna yin qiyamul layli sallar dare amma nafila raka'a hudu kafin azhar biyu bayan azhar ko kafin bayan magariba da waye ko dake magariba wannan dama ba mata kasar ko na bayan isha'i yace in dai zan yi nafila to gwanna in cika sallah kawai sannan wasu malamai sun ce ita kanta kasar din nan fa abinda ma ake nufi da kasar shine raka'a daya ba raka'a biyu bane wanda wannan kuma riwaya ce daga riwayar Abdullahi dan Abbas sai ce kasar raka'a dai ne raka'a dai shi kamar yadda ake salatul khauf an ruwaito haka ko kuma alufil khauf lokacin da ake cikin jin tsoro to mutum sai raka'a dai kawai haka aka ruwaito daga Jabir dan Abdullah da kuma Ata da Imam Tawus ibn Kaysan da Al-Hasan al-Basri da su Mujahid indai ana jin tsoro indai akwai tsoron abokanan gaba din to sallar mai kwan raka'a biyu ma da ake ta magana kai raka'a dai kawai ta kaisa to amma wasu malamai suka ce a komun tsoro ba ko nitsewa za ka yi saboda tsoro bai halatta kame da sallar raka'a dai ba dole a yi raka'a biyu nan ko da mirginuwa ne kuma wannan ra'ayin shi yafi inganci wannan ra'ayin shi yafi me inganci shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar akai sannan wace tafiya ce ake mata kasaru malamai sun yi sabani akan wannan wasu malamai suka ce kun ga ku hutar da kanku kowace tafiya ana mata kasaru gajeriya ce ko mai tsawo in dai sunan ta tafiya malai ina ka je ne wallahi na yi tafiya ne ina ka je wallahi na je wudul wudul unguwa ce tafiya ne to ya halatta kai kasar audil ma ina ka je ne wallahi na dan yi gajeriyar tafiya ne a gajeriyar tafiya tai gajeriyar tafiya tafiya ce ita ma tafiya ce kai mata kasar dan batani ina ne ko ina ne in dai al'ada za a ce yayi tafiya to ya halatta kai kasar to wannan ra'ayin kuma shine ra'ayin da yake kowane inganci ba wai sai ya kai kilomita 48 kamar yadda aka ruwaito ba wannan ra'ayin na cewa ya halatta ya kasaru ko mun tsawon tafiya ko mun gajetan tafiya shine ra'ayin Anas bin Malik Allah kara masa yadda sannan kuma Amr ibn Dinar yana da wannan ra'ayi din yace Jabir dan Zaid ya ce da ni na iya yin kasaru a arfa ce yi kwarai kuwa ko ya ce da ni na yi kasaru a arfa ma ka duba tsakanin makka zuwa arfa ko kuma tsakanin mina zuwa arfa to shi ma ka gane kasaru amma wasu daga cikin malaman fiqihu ha wasu daga cikin malaman fiqihu ba sa halatta yin kasaru a gajeriyar tafiya shi yasa suka ce dole sai an samu wasu kilomitoci to su din ma a tsakanin su sun yi sabani kilomita nawa ne wasu suka ce sai in tafiyar yini ne yake yin kasar an gane bai halatta a yi kasar ba a ra'ayin wanda suka ce sai in ya kai wata mudda kenan wancan ra'ayi kuma suka ce in dai sunan ta tafiya na ga muku shefe inganci in dai tafiya sunan tafiya kurin a iya kasar ba ruwanka da irga kilomita to wanda suka ce a dole akwai wani specification na kilometers wasu suka ce tafiyan yini guda rana guda an gane ko an ce Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas suna yin kasar a tafiyar yini guda kuma an samu wani ra'ayi daga cikin ra'ayukan Imam Malik da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya sun ce tafiyar kwana biyu tafiyar me kwana biyu taban tafiyar kwana biyu din nan ko kwana ɗaya da dabba fa ake ne ba da abun hawa ba da mota ba tunda lissafin dabba ake a lokacin ba mota kwana biyu kuma wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i sai an yi kwana biyu wasu kuma sun ce a'a mil 46 ka irga mil 46 shine ake yin kasaru wasu ka ce kwana uku wannan shine ra'ayin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wasun ce 48 amma yanda da yawa cikin littafan malikiya sun tafi akan wannan to yanzu in takaice muku zance gaba daya menene magana tafi inganci kawai tafiya saboda kaga su kansu wanda suka ce sai ya kai kaza su ma sun sabani da kanansu to sai ka hutar da kanka kowace tafiya kurin ka iya mata me ka iya mata kasaru to ban sani ba ko akwai abin da manta akan matsalar kasaru Allahu alam ko ai tambaya a ciki babu lokaci kuma gashi wasu na can suna cin nama har yanzu ba su gama ba sai mu dakata anan kar mu ji su da yawa su ce mun musu nisa daman dai mun fada ba hutu muka bar ba break aka yi ina fatan kun yi sallah lafiya kuma abinda aka yanka Allah ya karba kuma Allah ya sa mu dace za mu dakata anan insha Allah wani sati sai mu tashi akan bayani akan sallar tsoro in an je yaki an je jihadi ya yaki in sallah kana rike da makami kana sallah kana kan doki kana sallah salatul khauf kenan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh